sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Dalo ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 13 ga watan Nuwamba shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Sakataren Tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da Iran a Syria a jiya Lahadi. Hadimin shugaban kasar Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya isa ƙasar Amurka tare da wata tawaga da ministan tattalin arzikin Ukraine ke jagoranta domin tattaunawa kan batun haɗin kai da tallafi ga ƙasar shi da yaƙi ya daidaita. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwance a asibitin Shifa da aka yi kawanya a Gaza lami lafiya ba.
Kanin labaran duniyar kenan.
Ahmed Usman Ododo of APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected.
Babban jami'in tattara sakamakon zaben jihar Kogi Professor Johnson Orama kenan a lokacin da yake ayyana dan takarar jam'iyyar APC Ahmed Usman Ododo a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar. Za ku ji martanin bangaren yan adawa. Har ila yau dangane da zabukan na jihohin Imo, Kogi da Bayelsa, kalaman da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan yayi, inda ya nuna damuwa kan yadda lokacin zabukan gwamnoni a wasu jihohi ya bambanta da na zaben gama gari, sun ja hankulan masu sharhi a fannin siyasa da shari'a.
Idan da zabukan nan an yi su a lokacin da aka yi zaben shugaban kasa da sauran jihohi, da babu maganar a ce gwamnati za ta buƙaci miliyan 118,000 akan za a yi zabe a jihohi kwaya uku kacal.
Muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar a wannan makon. Shirin ya yi da zango ne a jihar Bauchin Najeriya, inda shirin ya duba batun zargin mutuwar wani matashi a hannun jami'an tsaro. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Zama barkanmu da safiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Sakataren Tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da Iran a Syria a jiya Lahadi a matsayin martani ga hare-haren da aka kai akan dakarun Amurka. Wannan dai shi ne karo na uku a ƙasa da makonni uku da dakarun Amurka ke kai hari wurare a Syria da Amurka ta ce na da alaka da Iran da ke mara baya ga ƙungiyoyin da ke riƙe da makamai daban-daban da Washington ta zarga da alhakin ƙaruwar hare-hare akan dakarunta da ke gabas da tsakiya. Lloyd Austin ya ƙara jaddada cewa a jiya Lahadi dakarun Amurka suka kai hari kan wuraren a gabashin Syria da dakarun juyin-juye halin musuluncin ƙasar Iran IRGC ke amfani da su da ma ƙungiyoyi da ke da alaka da Iran ɗin a matsayin mai da martani ga ci gaba da kai hare-hare akan dakarun Amurka da ke Iraq da Syria. Hadimin shugaban ƙasar Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya isa ƙasar Amurka tare da wata tawaga da ministan tattalin arzikin Ukraine ke jagoranta domin tattaunawa kan batutuwan haɗin kai da tallafi ga ƙasar shi da yaƙi ta daidaita. Yermak ya ce zai yi tarurruka a fadar White House da majalisar dattawan Amurka da masu faɗa a ji da wakilan ƙungiyoyin fafutuka. Tawagar wadda Yulia Svyrydenko ke jagoranta za ta tattauna kan ƙudurin shugaban ƙasar Ukraine na zaman lafiya, ƙarfafa tsaron ƙasa da zurfafa haɗin kai tsakaninsu da sauran manyan ƙasashe musamman Amurka da sauran muhimman batutuwa da dama, in ji Yermak. Jami'an Ukraine da suka haɗa har da shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky na ganawa akai-akai da shugabannin yammaci domin ƙoƙarin yakice damuwar da yaƙin ke haifarwa. A jiya Lahadi ne Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwance a asibitin Shifa da aka yi kawanya a Gaza lami lafiya ba, duk da kokarin da mayakan Hamas ke yi na ganin sun ci gaba da kasancewa cikin hadari. Shugaban Israela ya shaida wa shirin State of the Union na kafar talabijin din CNN cewa marasa lafiya su 100 ne aka dauke daga asibitin, inda dubban daruruwan Falastinawa da ke zaune a kusa suka fice lami lafiya daga yankin suka nausa kudu daga birnin Gaza. Sai dai duk da haka ana ci gaba da batakashi tsakanin Isra'ila da Hamas a kusa da asibitin mafi girma a Gaza, inda Director mai kula da asibitin Mohammed Abu Salmiya yace yakin yayi wa asibitin kawanya. Babban mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Fadar White House Jake Sullivan ya shaida wa shirin First the Nation na kafar labaran CBS cewa Amurka ba ta bukatar ganin barin wuta a asibitoci, inda marasa lafiya da sauran waɗanda basu gani ba ke samun kulawa. Ya ƙara da cewa Amurka na kan ƙoƙarin tuntuɓa da dakarun tsaron Isra'ila akan batun. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Hawwa Sharif za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto na farko. Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ayyana Ahmed Usman Ododo na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kogi da aka gudanar a ranar Asabar bayan da ya samu ƙuri'u mafi rinjaye a zaben. Sai dai bangaren yan adawa a jihar sun yi watsi da sakamakon zaben, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Lakwaja, babban birnin jihar ta Kogi.
Da yake ayyana sakamakon, babban jami'in tattara wannan sakamako na zaben jihar Kogin, Professor Johnson Urama daga Jami'ar Najeriya ta Nsukka, ya ce Ahmad Adodo shine ya samu ƙuri'u 446,237 a saboda haka ya ƙara da cewa
Ahmed Usman Ododo of APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected.
Yace Ahmad Usman Adodo shine wanda a bisa tsarin doka ta ƙasa yayi nasara a zaben. Dan takarar SDP Alhaji Murtala Ajaka shine yazo na biyu da ƙuri'u 259,052, sai kuma Sanata Dina Malai na jam'iyyar PDP wanda yazo na uku da ƙuri'u 46,362. Tene dai jam'iyyar adawar ta SDP ta yi watsi da sakamakon. Wakilin jam'iyyar ta SDP a ɗakin tattara sakamakon, Mr. David Aimani, ya ce bai gamsu da sakamakon ba.
I know they okay. I have laid complaint and those complaints were not addressed.
Ya ce san ban gamsu ba domin na yi ƙorafi, amma ba a saurari ƙorafi na ba. Za mu gaya wa mutanenmu su kwantar da hankali, za mu bi haƙƙinmu a kan tsarin doka. Shi kuwa wakilin jam'iyyar APC a ɗakin taron, Abdulaziz Idris dariya harkunne.
Wannan zabe ta zo da kyau, kuma mu yi aiki ta ne, ba wai kawai mutane su zabe mu haka ne.
Korafe-korafe wannan bai damu.
Ba a damu, kasan maganan siyasa haka yake yi, in baka ci ba sai ka yi magana yi.
Hukumar zaben Najeriya dai ta ce korafe-korafen da aka samu da marumfunan zaben da aka soke zaben su bai shafi sakamakon zaben ba. Farfesa Muhammad Sani Adam babban jami'i ne na hukumar zaben Najeriya da ya kasance a jihar Kogin a sakamakon wannan zaben.
Ko da an dibi wannan ƙuri'u na Ogori Magongo an ba wa shi Murtala, ba zai kama wasu wanda ya ci ba. To shi yasa doka ta bamu dama mu yi amfani da margin of leet, shine wanda ya fi tserewa.
Yanzu kuna da kwarin gwiwa, ko da sun je kotu ba za su.
Kuna da kwarin gwiwa, bamu da wani fargaba, saboda ba tsafi muka yi ba, mun yi amfani ne da abin da ya gabata.
Da dama daga cikin masu sanya ido da muka zanta da su dai a wannan zabe sun nuna gamsuwa, sai dai 'yan kurakurai da suka ce an samu, da ya kamata a ce hukumar zaben Najeriya ta yi gyara a nan gaba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
A gaida Mustapha, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A jiya Lahadi, ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa ta Rasha ta bayyana cewa ta fara aikin kwashe 'yan ƙasarta daga zirin Gaza, inda masu riƙe da fasfon ƙasar ta Rasha sama da su 60 suka tsallaka zuwa cikin Masar. don kwarar shirin ficewar 'yan kasashen waje daga zirin Gaza da Falastiniyawa da ke bukatar maganin gaggawa zuwa kasar Masar da aka soma a ranar 1 ga watan nan na Nuwamba ya game da matsaloli iri daban-daban. An rika samun tsaiko a shirin sakamakon barin wuta ba ji ba gani a yankin da ma'aikatan bada agaji suka ce harin kan auna ko kuma dara akan ayarin ma'aikatan lafiya. Ma'aikatar agajin gaggawa ta Rasha ta ce a halin yanzu dukkan 'yan kasar tarayyar Rasha da ke son ficewa daga yankin da ake fada na tsallake shingayen bincike da ke kan hanya. Ma'aikatar ta ce za a ɗauki 'yan kasar ta Rasha zuwa birnin Alkahira a kuma taimaka musu da muhimman takardu. Kungiyoyin fafutuka na kida ga kasar Australia da ta dakatar da kisan mutumin nan da ya fitar da bayanan sirri da suka fallasa zarge-zarge da aka yi ma dakaru musamman na kasar Australia na aikata laifuffukan yaƙi a Afghanistan. Kiraye-kirayen sun zo ne sa'o'i kaɗan kafin a fara shari'ar da ake ma David McBride, wani tsohon lauyan soji da ake sa ran za a kwashe makonni uku ana yi. Wanda ake zargin na fuskantar tuhume-tuhume da suka hada da satar kayan gwamnati, keta dokar tsaro da fallasa bayanan sirri da ka iya kai shiga hukuncin kisa idan aka same shi da laifi. McBride dai ya musanta dukkan zarge-zargen da ake masa. Cibiyar dokokin kare haƙƙin bil'adama da ke da ƙawance da ƙungiyoyin fafutuka da dama a ƙasar ta Australia da wasu ƙungiyoyi sun faɗa a wata sanarwa da suka fitar cewa yanke hukuncin aikata laifuffukan yaƙi a kan mai farmatan zai sa guyar masu farmatan ta yi sanyi a nan gaba.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya nuna damuwa kan barazanar da rashin zaɓukan gwamnoni na bai ɗaya yake yi ga tsarin demokuraɗiyya a ƙasar, har ma ya nemi majalisar dokoki da ta samar da wata doka da za ta sauya wannan tsari. Yanzu haka masana shari'a sun fara fayyace hanyoyin da majalisar ka iya bi domin cimma nasara. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuri ya yi kumana da ƙarin bayani.
Jihohi bakwai ne suka fita daga jerin zaɓukan bai ɗaya a Najeriya biyo bayan shirin da aka tafka a shekarun baya dangane da kujerun gwamnonin jihohin game da takaddamar sakamakon zaɓe. Bayelsa da Kogi da kuma jihar Imo na cikin waɗannan jihohi waɗanda aka yi zaɓen kujerun gwamnonin su a shekaran jiya Asabar.
I get worried about the issue of obstacle election and I will use this unique opportunity to plead with the National Assembly that we need to block.
Dr. Goodluck Ebele Jonathan kenan tsohon shugaban Najeriya ke nuna damuwa kan barazanar da rashin zaɓukan gwamnoni na bai ɗaya ke yi ga tsarin demokuraɗiyyar Najeriya tare da yin kira ga majalisar dokokin ƙasar ta shafe wannan tsari daga kundin mulkin ƙasar. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci a kan wannan batu.
Ana mai da zaɓe kamar yaƙi za a yi. Gwamnatin tarayya tana tattara ƙarfinta, sauran jam'iyyu musamman jam'iyyar da tafi ƙarfi a adawa tana tattara duk ƙarfinta na ƙasa ta tafi wannan jihar kwaya ɗaya. A dalilin haka ana wahalar da kowa da ishar da yake da alaka da zaben. Bugu da ƙari ga ɗimbin dukiya da ake asarar ta ta ƙasa. Alal misali, idan da zaɓukan nan an yi su a lokacin da aka yi zaɓen shugaban ƙasa da sauran jihohi, da babu maganar a ce gwamnati za ta buƙaci miliyan 118,000 a kan za a yi zaɓe a jihohi kwaya uku kacal.
Baya ga manazarta a fagen kimiyyar siyasa, 'yan siyasa irin su Sanata Mas'udu L. Jibril Doguwa, tsohon wakili a Majalisar Dattawan Najeriya, sun tofa albarkacin bakinsu.
Tintintini ya kamata su kansu majalisar dokoki ta ƙasa su ɗauki matakai na gyaran yin kundin tsarin mulkin Najeriya domin a daidaita harkokin zaɓe a ƙasar nan. Amma muddin ba a ɗauki wannan matakin ba, to ina tabbatar maka da cewar a ci gaba da ƙida waɗanda za ka ji an yi musu roni, a ci gaba da ƙida waɗanda za ka ji ma an ce inda tsautsaye an kashe su, sannan su kansu inda hukumomin tsaro za su zo su baka labari za su iya gaya maka cewar babu zaben da yake tayar musu hankali irin waɗannan na obstacle ɗin.
Sai dai masana dokokin ƙasa irin su Farfesa Nasir Adamu Aliyu mai lambar ƙwarewar aikin lauya ta SAN sun fayyace matakan da doka ta yi tanadi a kan wannan batu.
Dokoki ne ta tafiyar da harkokin shari'u na zaɓe ya nuna cewa za a yi kwana 180 a tribunal, wata doka za a yi kwana 60, a sake wata 60 ɗin daga ranar da kotun abin ta yanke kara a kotun koli na gwamnoni kenan ka so bisa haka wancan sashen 180 na tsarin mulki ya ci dole mutum ya yi shekara huɗu to kaga kafin a iya daidaita wannan sai dai 'yan majalisa su zo su sake gyarawa shi sashen 180 su masu kuskure masu kara wani sashi su ce amma kuma fa idan ya kasance wani ya fara amma a sanadiyar zaɓe ko wani dalili aka canja wani sabo to lokacinsa na shekara huɗu zai cika kamar wancan na farko da fara misali zai ƙarasa kenan.
Masu kula da harkokin shari'a zaben Najeriya na hasashen cewa ta yiwu a samu ƙarin jihohi da ka iya fita daga jerin zaɓukan gama gari bayan kammala shari'un da ake tafkawa akan wasu daga cikin kujerun gwamnonin jihohin ƙasar game da takaddama da ta biyo bayan zaben watan Maris na bana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12 da rani da minti 15. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger za su iya samun mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe ake so za a yi zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau shirin zai fara duba batun mutuwar wani matashi a Bauchi bayan da jami'an tsaro suka lakaɗa masa dukan kawuka. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin ya sauka a Bauchi don bin mutuwar matashi mai harkar sana'a saye da dabbobi mai suna Abidina Aminu. Bayan da aka yi masa dukan kawuka daga binciken 'yan ƙato da gora zuwa wajen 'yan sanda, batun ya kai ga an karya kafar abokin marigayin tare da haddasa masa mummunan raunuka. Kafin mu tsindama cikin shirin, wannan dai ba shi ne karo na farko da muke kawo muku zargin 'yan sanda a Bauchi da azabtar da waɗanda suke tuhuma ba. A shekarar 2020 mun kawo muku labarin wanda wani DPO na cikin garin Bauchi, SP Bawa Ali Muhammad, da aka zarga da gana matasa uku azaba ta hanyar daure su da dukan su da tabarya, ya karya musu sawun kafafunsu da hakan ya sanadiyar mutuwar biyu daga matasan. A bana kuma ga labarin zargin wani DPO mai suna Awali Ilu da ke dutsen Tanshi da ake zargin ya yi sanadiyar mutuwar Abidina Aminu da kuma yi wa wani Ibrahim Shehu fashin albasa. Tun farko dai an kama wasu yara ne ƙanana masu shekaru 14 bayan da wata mai suna Zainab Dahir mai shekaru 35 ta yi korafin an sace mata rago. Sanadiyar kama yaran ta kai ga zargin Abidina da Ibrahim da sayan kayan sata ko a ce suna da hannu wajen satar ragon. Hakan ya sa 'yan ƙato da gora ko in ce hunters, kamar yadda za a ji an ambace su, suka kama Abidina da Ibrahim tare da lakaɗa musu duka har suka karye Ibrahim. Daga nan suka ɗauke su zuwa ofishin 'yan sanda da ke dutsen Tanshi, inda suka faɗa hannun DPO Awali Ilu a cewar Ibrahim Shehu.
Yanda ka gani in nan haka ya ɗaure mu, yake gana mana azaba, yake lala mana azaba. Tun ranar 14 ga watan 9 muke wajen shi, yake gana mana azaba. Tun ranar har ranar Alhamis muka wayi gari Juma'a a wajen shi, ya ɗebo mu da asuba ya kawo mu nan anguwan. Lallai hemar gayi shi ya gwada mashin ɗin shi a ɗauka, ya ce mishi mashin bata nan ta tafi.
Me ya kawo mutum mashin bayan kuma zargi ne akan dabbobi?
Eto, ya ce lallai he an kawo mashin ɗin, wai mashin ɗin ma da ita ake tafiya. He an kawo ta, ya zo aka ce mishi mashin ma kwanan ta kaza bata nan, tana ƙauye tana jeji ana jiran shinkafa da ita. He ya fara zage-zage tun da ni na karye, bai je ya karye shi ma marigayin ya kakkarya shi, in ya kashe ma ya dawo da gawan ya zo ya jefa ma uban. Suka rinka musayan wuta a wajen, ya dawo Hilos ya zo ya da kikirjin shi, ya da kikirjin shi, ya yi kutubol da shi, ya ce sabila da ya jawo shi ba a samu mashin ba ya mishi wannan aikin. Muka zo mu ya sake ya dawo da Musel ya ajiye mu, muka sake bayan ya dawo da Musel wajen kusan ƙarfe kusan 6 ya kusa ya ɗebe mu, he kai mu kotu.
A rana
daya. Domin mu already ya gaya mana ya ce ko ku amsa ko in karasa ku in kashe ku. Na ce to kun ga kada abin da mutumin ne ya faɗa yana neman mu da wani abu. Mu tsaya mu bi shi a inda yake so tunda kaga ba wani wanda zai iya tsare mana wani abu a nan yanda muke cikin setin nan kaza 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 yake kai shi kan gaskiya da yazo ya ce ya yadda ya amsa akan abun da bai yi ba yace gare shi kawai ya mutu
wato wannan zullan da ake muku ku tsama saboda ku amsa
mu amsa lalle dole ne kawai
kun yi
lalle mu amsa lalle dole ne kawai
dole
kawai ke lalle mu amsa kawai
ku amsa ne
mu amsa wai lalle an kawo mana kayan sata muna saya
dabbobin
muka zo muka tafi kotu na tashi sabila da in ka ganne ma a lokacin ma in kai ne da
lokacin da kotu shi wannan marigayi na nan
yana nan aka debe mu kotun wajen kashin badiyan nan a kai mu in ka ga mu ma a lokacin ma ba da ka ce ma da mu rayu ba ma
kotu me fara wajen
da muka je kotun ni ne ma na iya ma na dan yunkuri ma nake magana nake ce alƙalin ya tashi aka gama karanta komai nace muna roƙon kotu mai adalci da ta mana sassauci yace to kai da ka tafi roman ko ka bada 30,000
wane kenan
ni kenan shi marigayi an karanta kara yace kai shi bai sani ba
kai ka ne ce
da kai sabila da ni na riga da ya ga abun da ya gaya mana na riga da na sha wahala sabila da yaran shi a can su suke dan tallafawa ma su daga ni ma ayi tangare gare da ni a kai ni cikin sel din a sake dawowa
ne haka ne ka amince da
wani muka zo marigayi yace shi lallai bai yi wannan abun ba shine sai alƙali ya ce to lawaya he ya tashi sai ya ce yana roƙon alfarman kotu da ta bada dama a kai shi aje gida a mishi jinya ya ce to
wa kenan ne za a kai gida
shi marigayi
okay shi ya samu wani rauni ne
ai in ka gai mu ma ba kyan gani ka zo ka same ni ma na ɗan dawo haihuwa
na ne
har kake magana da ni
wani ne rauni ya ji a jikin shi
ya bugu fa domin muna cikin sel ɗin ma gurnani yake aman jini ni ma da kake gani na anan fitsarin jini nake har yau ga fitsari na anan har yau na jinin ne bai canja ba yana aman jini yana gurnani muka je wannan wajen aka zo aka ce mai anguwa ne da sirikin shi dai karbe shi mai anguwa da sirikin shi yazo ba a bada shi ba sabila da ni ba 30,000 a wurina aka zo ya sake diban mu ya sake mai da mu sai ya sake rufe mu muka sake kwana zuwa ranan asabar ya dawo ya ce mishi kai kaji ka amsa ko ubanka kotu ma dan canja maka nazo yana gurnani na sake kwankwasawa mayaran shi nace ce a fita da wannan fa asibiti yana gurnani suka domin tun a cikin wajen ma ruwa ne wannan rabin leda in ka bashi bai sai ya shanyewa ba
to sakataren kungiyar maharba da suka kare Ibrahim Shehu Mustafa Muhammad ya ce sun shiga damuwa da yadda Abidi ne ya mutu kuma an cafke abokan aikin su yanzu haka
eh sunana Mustafa Muhammad ne sakatare na professional hunters
haka ne
sun zo shi a Nigeria boshi state chapter abun da yake faruwa shine ni ina office mu na jiha ne wannan abun da ya faru kuma a office ne na Zango to amma report da muka samu bayan abun ya faru dama dole ku ce manya zamu samu labari kuma na ba mu report abun da muka zo su yaran su gaya mana dan yanzu da muke magana da kai dukan su yara guda uku da abun ya shafa wanda suke wannan operation din suna hannun yan sanda suna canin jama'an tsaro kusan wata guda kenan da wani abu na da suna gari dukan su dan ni na zo ma lokacin da aka mun waya daga office kenan cewa an karya wani wannan office san gudu na zo da gudu da yaro shi na zo office din kuka ringa musu fada ga gefe saboda abin da suka yi din basu kyauta ba don duk abin da za a yi irin wannan ana yi ne da ilimi kuma da hankali amma shi wanda ya mutu din a wannan lokacin yana nan yana zaune ni dan mun zo mun gaishe ma ba sai mun gaishe shi mali gaishe mun gaishe a wurin yan uwansa ma sun sanyi kuma sun gaishe kuma su abin da yake din ma wasu daga cikin yan uwansa an kira su suna gani so bisa ba za a zo kai da tsoro sai muka ce maza za a yi roshin kisa a kai wurin yan sanda tunda abin ya fara bashi har da ya kare to kaga daga lokacin sai aka yi roshin aka tafi da su wurin yan sanda a yanzu shi yake kenan bai lafiya shi wancan wanda ya mutu kenan ya shi yake lafiya da sauran yan motsa duk aka tafi wurin yan sanda to a tunanin mu abu ya fara kwaci kan an je wurin yan sanda su ne za su gyara haka muke da tunani inda sun fi mutanen mu musu yan sa kai ne kuma su suke da ilimin abin da sauransu to kaga sai kuma daga baya mu ya zo ya lalace ya yi gaban da mu muka yi aiki kenan wannan bayanin da na maka
mutuwar Abidi ta fusata mutane a Bauchi da ke ganin hakan babban zalunci ne kuma tamkar jami'an tsaro ba su daukar ran waɗanda suke tuhuma da wata daraja don watakila ba a tilasta biyan diyya. Da farko rundunar ƴan sanda ƙarƙashin kwamishina Awal Musa Muhammad ta ce tana ɗaukar labarin shaci-faɗi ne kawai. Amma yanzu da jami'an kare haƙƙin ɗan adam suka kawo ƙorafin sun ce suna bincike. A takaitacciyar amsa, kakakin rundunar SP Ahmed Muhammad Wakil ya ce in sun kammala bincike za su fito da sakamako.
Suna ciki, NBA suna ciki kuma bincike bai gama karewa ba, haka zana kan bincike. Rashin yasa aka gama mai release akai ba.
To, shi DPO Iluwa ne hali kuke ciki da shi a kan abin da ake zarginsa da aikatawa.
Bincike bai karewa ba, kake so mu ce akai, ai ba za mu ce kuma ba tukuna. Ana ce maka yin bincike kare za mu yi press release akai ba.
Safuwan Mamman ɗan Umar Gaye Abdina Aminu ne. Ya bayyana wannan shiri cewa suna neman diyyar jinin dan uwansa a halin yanzu.
Muna roƙo gwamnatin jihar Bauchi da masarautar jihar Bauchi da masu fadaji na jihar Bauchi su shiga cikin wannan al'amari saboda kan ran shi Abidina Aminu ya tafi a banza, saboda mun san wane ne Abidina, mutum ne mutumin kirki ba mutumin banza ba. A iya shekarunsa da yake wannan al'amari ba taɓa samunsa da wani al'amari irin wannan ko makamancin wannan ba ma.
Ma'ana me kuke so a yi a nan kenan?
Muna son a biya mana diyyar ran Abidina Aminu. Muna son mahukunta da wanda suke fada a ji su shiga cikin al'amarin nan, a biya mana diyyar ransa.
Masu sauraro, da yardar Allah za mu ɗaura inda muka tsaya mako mai zuwa, inda za mu ji daga ɓangaren hukumomin kare 'yancin bil'adama. Kuma binciken da ake ci gaba da gudanarwa a kan wannan al'amari. Yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Abdulwahab Muhammad da Nasir Adamu Alhikaya. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Ta kafin mu ƙarƙare shirin ga labaran duniya a taƙaice.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da Iran a Siriya jiya Lahadi a matsayin martani ga hare-haren da ake kai ma dakarun na Amurka. Wannan dai shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da dakarun Amurka ke kai hari wurare daban-daban a Siriya da Amurkan ta ce na da alaka da Iran da ke mara baya ga ƙungiyoyin da ke riƙe da makamai daban-daban da Washington ta zarga da alhakin karuwar hare-haren akan dakarunta da ke yankin gabas da tsakiya. Hadimin shugaban ƙasar Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya isa ƙasar Amurka tare da wata tawaga da ministan tattalin arzikin Ukraine ɗin ke jagoranta domin tattaunawa kan batutuwan haɗin kai da tallafi ga ƙasar shi da yaƙi ya ɗaiɗaita. Yermak ya ce zai yi tarurruka a fadar White House da majalisar dattawan Amurka da masu faɗa a jiya da wakilan ƙungiyoyin fafutuka. A jiya Lahadi ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwanciya a asibitin Shifa da aka yi wa ƙawanya a Gaza lami lafiya ba, duk da ƙoƙarin da mayakan Hamas ke yi na ganin sun ci gaba da kasancewa cikin haɗari. Shugaban Isra'ila ya shaidawa shirin State of the Union na kafar talabijin ɗin CNN cewa marasa lafiya su 100 ne aka ɗauke daga asibitin, inda dubban ɗaruruwan Falastinawa da ke zaune a kusa suka fice lami lafiya daga yankin suka nausa kudu daga birnin Gaza. A jiya Lahadi ne har ila yau ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa ta Rasha ta bayyana cewa ta fara aikin kwashe 'yan ƙasarta daga yankin zirin Gaza, inda masu riƙe da fasfon ƙasar ta Rasha sama da su 60 suka tsallaka zuwa cikin Masar. Dan kware-kware shirin ficewar 'yan ƙasashen waje daga yankin zirin Gaza da Falastina da ke buƙatar maganin gaggawa zuwa ƙasar Masar da aka soma a ranar 1 ga watan nan na Nuwamba ya gamu da matsaloli iri daban-daban. An riƙa samun tsaiko a shirin sakamakon ɓarin wuta ba ji ba gani. Da ma'aikatan ba da agaji suka ce harin kan auna ko kuma yadda akan ayarin ma'aikatan lafiya. Ƙungiyoyin fafutuka na kira ga ƙasar Australia da ta dakatar da kisan mutumin nan da ya fitar da bayanan sirri da suka fallasa zarge-zargen aikata da wato da aka yi ma dakarun musamman na Australia na aikata laifuffukan yaƙi a Afghanistan.
Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Amma kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyar sarkin Lissawa a jihar Kaita dake jamhuriyar Nijar, Muhammad Rabo, ga ƴan uwa da abokan arziki akan rashi da aka yi na Hajiya Nasara Toro, da fatan Allah ya gafarta mata, amin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatarwa da Dadi Balawi da haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.